من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan Zulqa'da hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda tayi daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na Al-Qawa'idul Fiqhiyya li fahmi an-nusus ash-shar'iyya na babban malami a Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 wannan shine darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi kuskure tirsasawa ko tilastawa da kuma mantuwa hukuncin su a shari'ar musulunci wanda wannan shine ya bayu zuwa ga karanta baiti na 25 da 26 inda malai yace wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun arrahman sannan sai kuma lakin ma'al itlafi yathbutu al badal wa yantafi al ta'thimu anhu wal zalal kusan akan wannan muka yi ta tattaunawa game idan wato game da idan shari'a ta umarci mutun da yin abu ko kuma ta hane shi da yin abu sai ya aikata wannan abun bisa kuskure ko yake aikata abin da aka umarce shi bisa kuskure ko kuma yayi abin da aka hane shi ba da zabin sa ba tilasta shi aka yi ko kuma ya bar wani wajibi da aka wajabta masa ta hanyar tilasta masa da aka yi ko kuma bisa mantuwa ya aikata wani abu da shari'a ta hana ko bisa mantuwa kuma ainihin wato ya bar wani wajibi da aka umarce shi to duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin wannan yanayi to waɗannan halayya ce wadda ubangijinmu mai rahama ya saryar da zunubi ko laifi akan wanda irin wannan yanayi ya same shi duk da cewa malam ya tattauna da mu akan al-ikrah mas'alar tilastawa inda yace malamai sun kasa ta gida biyu akwai tilastawa da mutum yana da zabi akwai kuma tilastawa da mutum ba shi da zabi to wanda mutum yake da zabi din idan mutum ya aikata to zunubin ya sare a kansa amma kuma ainihin wato zai biya idan abin yana da alaka da haƙƙin dan adam ko da yake a halayyar guda uku duka kamar yanda baiti na 26 ya nuna cewa in wannan kuskure ko tilastawar ko mantuwar ta haifar da salwantar da dukiyar wani ko haƙƙin wani to yathbutul badal wato wajibi ne kuma mutum ya mayar da ya biya abin nan da ya salwantarwa wani bisa kuskure ko bisa mantuwa ko bisa tilastawa, sai dai a wannan halin zunubi ne ya saraya ko aka kore daga kansa, amma zai biya abin da ya salwantarwa wani. Idan kuma abin dukka ya shafi haƙƙin Ubangiji Subhanahu wata'ala ne, mantuwar da kuskuren da kuma ainihin wato tilastawar, to Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya yafe wa mutum wannan ainihin wato laifi din. To wannan shine abin da muka tattauna. Za mu shiga cikin ka'ida ta gaba a baiti na 27, inda malam yake cewa wa min masailil ahkami fitaba yathbutu la idha istaqalla fa waqa. Wa min masail, daga cikin mas'aloli na addini, al-ahkamu fil tabi'i yathbutu, akwai hukunce-hukuncen da suna tabbata idan suka zama ƴan rakiya. Daga cikin mas'aloli na addini ko na ibada, akwai hukunce-hukuncen da ana tabbatar da su a yi musu hukunci in suka zama ƴan rakiya. La idha istaqalla, ba a inda suka kadaita ba. Akwai mas'alolin da in suka kadaita babu wani hukunci da ake musu, amma in suka biyo wani hukuncin suka zama ƴar rakiya ga wani hukuncin, to ana iya musu hukunci irin na abin da suka rago. Allah ya sa ka'ida ta fito, a gane ko? Zai ba mu misali dan abin ya sake fitowa. Ya'ani abin da yake nufi annahu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, ita ce ka'idar. Annahu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, wannan ita ce ka'idar da zaka jawa layi, ita ce kuma ya waƙe mana ita a cikin baiti. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan, wato abinda baya ba shi da hukunci idan shi kadai ne, to hukunci yana tabbata a kansa idan ya zama dan rakiya. Ita ce ka'idar. Abinda shi kadai ba shi da wani hukunci, amma idan ya zama dan rakiya ga wani abu wanda shi kuma yana da hukunci, to wannan hukuncin na mai hukunci zai iya shafar sa a matsayinsa na yayo rakiya. An sani ba ko ka'idar ta fito? Fa inna min al ahkam, sai malai yace domin daga cikin hukunce-hukunce, ashya'un, akwai abubuwa, yaqtalifu hukumuha, da hukuncinsu yakan sha bamban, fi halilin firadi, a lokacin da wannan abubuwan suka kadaita, wa fi halit tabi'i li ghairiha, sannan hukuncin yakan bambanta a lokacin da kuma suka biyo waninsu. Idan suka zo su kadai hukuncinsu daban, in suka biyo wani abu hukuncinsu shi ma daban. Falaha hukumun, suna da wani hukunci mai zaman kansa, izan faradat, idan suka kadaita. Walaha hukumun, sannan suna da wani hukuncin iza tabi'at gairaha, idan suka rako waninsu. Zai ba mu misali. Fa min zalika, daga cikin misalin wannan ka'idar, fil bai'i, a cikin kasuwanci ko cinikayya, la yajuzu bai'ul majhul istiqlalan, ai muna da masaniya a shari'ar musulunci baya halatta cinikin abin da ba a san shi ba, abin ne majhul, kuma shi kadai ne gashi aka ce mi meye, kace kawai gashi nan da ya kunshe meye a ciki ba a san meye ba. Ina fata an gane. Yanzu kaga haramun ne ya yi wannan hukuncin, hukuncinsa daban yanzu tunda ya ware shi kadai, abu ne wanda yake ba a san adadinsa ba ko ba a san hakikaninsa ba. To wannan a ka'idar musulunci tunda ya zama majhul baya halatta a siye shi. Ina fata an gane. Yawa, amma kuma wayajuzu, yana halatta, idza kana taba'an li ghairihi, yana halatta a yi wannan cinikin idan shi wannan abin ya rako waninsa. Wal jahalatu yasira, ya zamto jahilcin dan kankani, sai ba da misali, ka asasatil hitan, kaman foundation gini, wa maktufiya taba'an lima zahara, abinda ya buya yanzu zai zama dan rakiya ga abinda ya bayyana. Yanzu in ka zo za ka sayi gida, ai ba ka san me aka binne a can kasan ba, an yi foundation da aka zo foundation inci 9 aka sa inci 6 aka sa an yi DVC ko ba ai ba da me kake yin hukunci ka sai gidan zahirin sa baka abinda aka binne ba da shi kake hukunci ba to amma kuma ai akwai jahala cikin abinda aka binne din ko to yanzu da a ce iya foundation din aka binne babu ginin sama sai aka zo aka ce ka siyi wannan dan aikin da aka fara kaga baya halata don baka san me aka yi ba sai dai an yi ma bayanin eh to wannan gurin da aka tona an tona inci kaza kasa sannan aka zuba inci 9 sai da ya fito sai aka zuba DVC da aka yi DVC kuma shine sai aka dan fara sa cost ɗaya ko biyu shine ake so a siyar yanzu sai an ma bayani amma yanzu da ka zo siyan gida su kutum baka tsayawa kai tambaya game da abin da aka binne a can ciki a kasa ko gane kaidar yanzu inda iya abin da aka binne din aka ce ka siya sai a ce bai halatta ba me yasa saboda zaka siye abin da baka sani ba amma yanzu shi wannan abin da baka sani ba wanda aka binne yanzu ya zama dan rakiya ga wannan abin da ya bayyana wanda shi ka sani to yanzu yana halatta shine mala yathbutu ainin wato me kaida take cewa yathbutu taban ma la yathbutu istiqlalan an gane kaidar zai sake ba mu wani misali wa maqtufiya a karkashin wannan kaida sai zama abin da ya buya taban shine dar rakiya liba zahara ga abin da ya fito fili wal hashawat kwari la yajuzu akaluha ai cin kwari baya halatta ko ko ka kama wani kwaro aga ka kama kana ci to ai kaga da matsala ko sai dai ko in al'ada ku ko kuma kai mutumin can abunan din gabas din gabashin duniya ko yawa yake cewa la yaju wal hasharatu kaga kwari la yajuzu akaluha cin kwari baya halatta mun faridatan kwari su kadai kawai a ganka kazo ka ce a aunan maka da kwari na ganin cin kwari baya halatta ko amma wa yajuzu akalud dudi amma cin tsutsa ai yana halatta wa nahawha an gane ko akalud dudi wa nahawha cin tsutsa da wani tsutsa yana halatta taba'al li samara idan ya zaman to tsutsar ta biyo ƴaƴan itace ne yanzu zaka sai waki ya ko kwari a ciki yanzu aka fitar da kwarin aka tattare su ya halatta ka siye su amma da suka shigo cikin waki ya halatta ka sai waken da su kaga kenan kaidar mu shine yathbutu taban ma la yathbutu istiqlalan yanzu kaga da suka biyo cikin wake ya halatta a siye su amma in suka kadaita su kadai a matsayin su na kwari ba wake to anan kuma kaga baya halatta a cinikin su domin cin kwarin baya halatta an gane ko haka idan zaka sai ƴaƴan itace akwai ƴaƴan itacen da kamar goba ko waninta haka zaka samu akwai tsutsa a ciki yanzu inda za a fuffutar da wannan tsutsotsin na cikin goba ko waninta a tare su ya halatta mutun ya siya ko ya ganshi yana ta cin su kaga baya halatta amma da suka biyo suka zama ƴar rakiya ga ita goba din yanzu albarkacin goba suka ci saboda gobar ka siye ta ba dan kwarin ciki ba ina fata an gane kaga yathbutu taban ma la yathbutu istiqlalan Allah ya sa kuna ganewa ga dabino ma ka gani ko shi ma haga akwai tsutsa a ciki yanzu inda za a fitar da tsutsar ciki a ce ka siye ta kaga tunda baya halatta a ci tsutsar sai da ita ma baya halatta a gane to amma yanzu da yake a cikin dabino take tayo wa dabino rakiya yanzu kaga kenan yana halatta ka siye dabino har da ita a ciki yathbutu taban ma la yathbutu istiqlalan ko sai ke cewa wani hawiha da makamancin ita tsutsa din wannan halu fi zubabatin haka zuma a cikin kudan zuma din na fata an gane yanzu a ware shi iya kudan zuma kaga hukuncinsa daban a kuma siye kudan zuman da zuma shi ma kaga hukuncinsa daban na fata an gane wattalaqu da saki kaga shi saki la yathbutu bi shahadatin nisa saki baya tabbata da bayar da shaidar mata mace ta bada shaida ta ce ai ita mijinta ya sake ta ka'idar shine saki a hannun miji yake ba a hannunta yake ba da haka da aka zo shi yace bai saki ba ita tace ya saki to yanzu kaga la yathbutu saki baya tabbata bi shahadatin nisa amma fa idza shahidatil mar'atu annaha arda'atil mar'a wa zawjuha ko wa zawjaha in fasakha nikahu taba'an li qabuli qawliha fi ar-ridha a dai karkashin wannan ka'ida ta yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan sai yace idan mace ta bada shaida annaha arda'atil mar'ata tace ta shayar da mace wa zawjaha da mijin matar in fasakhan nikahu kaga auren ya baci mace kawai tazo ta kalli mutun da shi da matarsa tace ai dinna shayar da ku ke na sha da ke 2000 an kaza ko 19 kaza kai ma ka wannan shi ma kaje ka bincika na shayar da kai tun 1980 kaza ko 70 kaza misali ina fata an gane to yanzu tabbatar da shaidar ta shayar da mutum biyu in fasakhan nikahu kaga auren ya baci taba'an li qabuli qawliha saboda ana iya karban magana ta fir radaya abin da ya shafi shayarwa an gane ko yanzu me yasa aka karbi shaidar ta taba'an li rida taba'an li qabuli shahadatiha fir rida amma inda ba a shayarwa bane kaga ba a karba shaidar ta har sai sun zama in abin da ya shafi bashi ne ma har sai sun zama su biyu ko wato fa in menene fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to amma yanzu kaga ita kadai ana iya karbar shaida ta abin da ya shafi shayarwa ina fata an gane na'am eh yanzu ƴaƴan ai daga lokacin za a yi terminating din auren amma abin da ya afallahu amma salam abin da ya faru a baya kafin a gano cewa babu aure tsakanin su ai kaga cikin aure yake eh sai dai a kuma daga yanzu shine kuma sai a ina jin wannan hadisi ma mun taba karanta shi ya faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko to yanzu kaga shaidar ta anan ta karbu ne saboda ana iya karbar shaidar ta abin da ya shafi shayarwa yanzu an gane yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan to wannan ka'idar za ta shiga abubuwa da yawa za ta shiga cikin abubuwa da yawa cikin cinikayya cikin mu'amaloli za ta shiga cikin abubuwa shi yasa karanta irin wannan littafin wato saki kafa ka suke ka zama malami dan duk matsalolin fiqhu da kake kallo malamai a ce sun malaman fiqhu sun ce kaza duk yawanci akan wannan ka'idojin suke ka'ida ce guda ɗaya sai ka fitar da mas'ala ta fiqhu sama da guda 100 akan ta maimakon kullun kana ta bibiyar wanda shi sai ya je ya fitar ka saurari fatawa daga gare shi to wannan yana makkana ka kai ma ka iya samun malaka ta kai ma bisa wannan ka'idar ka zauna yanzu an tambaye ka wata fatawa da baka taba karanta ta ba a fiqhu amma tana da alaka da wannan ainihin wato ka'idar zaka iya fitar da hukunci zaka iya bada fatawa saboda me saboda ka riga ka san ga ka'idar da sauran malaman da suka bada irin wannan misalan da akan wannan ka'ida suka bayar to kuma kila an bada misalan tun wasu zamuna da suka wuce can yanzu wasu sababbin mas'alolin sun faru a zamanin ka zaka iya daukar wayannan sababbin mas'alolin ka dora su akan wannan ka'idar da makamancin irin wannan ka'idojin duk da muke karantawa Allah ya sa mu dace baiti na 28 wal urfu ma'mulun bihi idha warad حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه والعرف العادة معمول به أنا أيكي لإتاء والعرف أبند متاني سكا صابا شيني العرف شيني العادة والعرف العادة معنى abinda mutane suka saba da shi ma'amulun bihi ana iya yin amfani da wannan abun idza warada hukumun min ash-shar'i ash-sharifi idan wani hukunci na shari'a yazo lam yuhadda amma shari'a bata iyakance wannan hukuncin ba to za a iya amfani da al'ada a iyakance eh shine kaidar da aka baka yanzu misali da Allah ta'ala yace ka ciyar da iyalanka ko kawai abinda aka ce abinda yake wajibi akan ka ciyar da iyalanka yanzu kaga shari'a bata ce sau uku ba bata ce sau biyar ba bata ce sau daya ba kawai dai an ce ka ciyar da iyalanka haƙƙi ne a kanka. To da muka zo ƙasar Hausa sai muka ga al'adar malam Bahaushe shine yana ciyar da iyalansa abinci ne sau nawa. Yanzu kaga cin shari'a ta yi umarni ne ka ciyar da iyalanka, amma ba ta haddade ba. To da muka zo sai mu ɗauki al'adar malam Bahaushe, yanzu in ka auro Bahaushiya, to in ka zo ya za ka ciyar da ita? Sai a ce eh, shari'a dai ta ce ciyar da ita, amma ba ta haddade ba. Amma a al'adar ƙasar Hausa ita al'adar ta haddade, za a ciyar da ita abincin safe, za a ciyar da ita da rana, za a ciyar da ita da daddare. Na ba ta gane shi kenan, ka gani? Yanzu kaga wal urfu ma'mulun bihi, kaga yanzu al'ada aka yi amfani da ita saboda an samu hukumun warada min ash-shar'i, sannan lam yuhad, hukunci ne yazo daga shari'a amma bata iyakance ba. Kamar yanda malam duk zai ba mu misalan, yanzu misali da aka ce wa bil walidaini ihsanan, ka kyautata wa iyayenka, karshe to karshen kamar yaya? Kila yanda ake kyautata wa iyaye a kasar Hausa ba haka ake kyautata wa iyaye a kasar Yarbawa ba. Kila yanda ake kyautata wa iyaye a kasar Yarbawa ba haka ake kyautata wa iyaye a kasar Ibo ba. Kila yanda ake kyautata wa iyaye a Najeriya ba haka ake kyautata wa iyaye ainihin a China ba. Ina fata an gane. Amma dai abinda shari'a ta zo da shi shine ka kyautata wa iyayenka. To ya za ka kyautata? Yanzu sai kuma al'ada sai ta shigo, sai ta haddade yanda za ka, in kai kaza, kai kaza, kai kaza, kai kaza, to za a sa ka ka kyautata wa iyaye. An gane? To wannan ka'idar, hadha ma'ana qawli al-fuqaha, wannan shine ma'anar fadin al-fuqaha, masana ainihin wato fiqhu. Al'adatu muhakkamatun, wannan ita ce a ƙarƙashin wannan ka'idar ne malam yace wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukumun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhad, sai ka ja layi al'adatu muhakkamatun, ma'ana al'ada ana iya yin hukunci da ita, al'ada ana iya yin aiki da ita, al'adar mutane ay ma'mulun biha. Fa idza nassa ash-shari'u ala hukumin, idan shari'ar musulunci ta nassanta wani hukunci, idan shari'ar musulunci ta ce ga wani hukunci, wa allaka bihi shay'an, kuma shari'a ta rataye wannan hukuncin da wani abu, fa in nassa ala haddihi, idan shari'a ta nassanta iyakar wannan hukuncin, wa tafsirihi, kuma ta yi fashin baki game da wannan hukuncin, shikenan. Wa illa, idan kuma shari'a ta nassanta hukuncin amma bata rataye wani abu da hukuncin ba, ko bata iyakance shi ba, ko bata yi fashin baki a kansa ba, to raja'a ilal urfil jari, sai mutum ya koma zuwa ga al'ada, ko shi wannan hukuncin sai ya dawo ilal urfil jari, zuwa ga al'adar mutane da take gudana. Wa zalika, misalin haka, kal ma'rufi fi qawlihi ta'ala, kaman kalmar al-ma'ruf cikin fadin Allah ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ta'ala ya ce ku yi mu'ashara da iyalanku bil ma'rufi, da abin da yake sananne. Wa ashiruhunna, ku mu'amalanci matanku, ku yi cuɗanya da su bil ma'rufi, da abin da yake sananne a shari'a. Suratul Nisa aya ta 19. Wa hadha alladhi jara alayhi urfun nas, to wannan alladhi jara alayhi urfun nas, sai a koma kan abinda al'adar mutane ta gudana a kansa. Yanzu wani abu ne da wani abu da wani abu da wani abu, za a ce in miji yayi ya mu'asharanci matarsa bil ma'ruf, kaga kila ciyar da ita, shayar da ita, ba ta gurin zama, kula da lafiyarta, kula da kayan tsaftarta, kula da kayan adanta, ko dan ba ta kudin atarwa wani lokaci lokaci in an samu dama. Na fata an fahimta. To kaga kila wa'annan in mutun yayi ana ganin, sannan akwai zama da ita, akwai ba ta lokaci, akwai jin ra'ayinta, akwai yin hira da ita, akwai karɓar shawara daga gareta, akwai sakan mata fuska, akwai yin hakuri da ita ko yawa to kila duk wa'annan suna daga cikin mu'ashara bil ma'ruf to yanzu sai a koma zuwa al'adar mutane sai a kalli yaya mu'ashara bil ma'ruf take kila idan wa'annan duk abubuwan da na lissafa duk wanda yake yin su ana kiran sa wanda yake mu'ashara da iyalansa bil ma'ruf a al'adance ko a yankin ku to wannan shi Allah ta'ala yake nufi kai wa matarka kai ma na fata an gane idan wannan yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf kar ka zage ta kar ka ci mutuncin ta kar ka ci mutuncin iyayenta kar ka kaskantar da ita a gaban ƴaƴanta kar kai mata kaza kar kai mata kaza in duk waɗannan suna cikin mu'ashara bil ma'ruf to shikenan sai mu dauki wannan in ka zo fassara wa ashruhunna bil ma'ruf sai ka dauki yaya kyautatawa mace da mu'amala da ita bil ma'ruf yake a kasar Hausa sai ka fassara wa mutane ayat da shi shi Allah yake nufi kuma ko kuna fuskantar karatun ko yawa wa kadhalika birrul walidain mala yace haka bin iyaye idan ya zama na bin iyaye a kasar Hausa shine kullun da safi sai ka zo ka gaida mahaifinka ka gaida mahaifiyarka ka ga ya suka kwana kila ma sai ka dauke su a gadan bayanka in mahaifinka kasuwa yake zuwa sai ka dauke shi a kas ka kai shi kasuwa a gadan bayanka misali mahaifiyarka sai ka yi mata wanki ko ka biya kudi a yi mata wanki misali ina fata an gane idan duk wannan yana daga cikin ihsani ga iyaye kyautata musu in wannan yana cikin kyautata musu dan ba su kudin kashewa bukatunsu da basu fi karfinka ba kana yi kyautata wa ƴan uwansu yin alfarma ga wanda suka yi wa alfarma ina fata an gane idan duk wannan yana cikin ihsani wa iyaye to ya shiga cikin dan hakan aka ce wabil walidaini ihsana ya shiga ciki kenan baka cikin wanda ke kyautata wa iyaye baka zuwa gaida iyayenka kenan mutumin da kila sai ya bushi iska yake zuwa ya gaida iyayensa idan ihsani ne wannan to in ka zo fassara sai ka ce mutum ya dinga zuwa jifa jifa yana gaida iyayensa kamar sau daya a wata ko bayan shekara kamar ya zo sau daya idan yana cikin ihsani ga iyaye to kaga in ka zo fassara sai ka ce shi malam Bahaushe in ya ce kyautata iyaye yana nufin in ka zo ka dinga wanka baban ka mari misali in wannan yana cikin ihsani to kaga shikenan sai ka fassara wa mutane ihsanin da Allah yake nufi ga iyaye akwai wannan idan ku har gaya musu magana yi musu tsaki zagin su ko gaya musu bakar magana ko su sa ka kake ko su hana ka kake halwa ko su ce ga abin da suke so kuma kana da halin yi kake idan wannan baya cikin ihsani ga iyaye to kaga in ka tashi fassara wa mutane duk sai kai wannan bayanin cewa kar mutun yayi wa iyayensa kaza kar mutun yayi wa iyayensa kaza kar mutun yayi wa iyayensa kaza domin rashin yi musu wannan abubuwan yana cikin ihsani ga iyaye domin kaga abinda shari'a ta zo da shi wabil walidaini ihsana amma shari'a bata iyakance ya ihsanin yake ba sannan bata yi wani fashin baki game da ihsanin ba to yanzu ya zamu gane fadin ihsanin da ake so miwa iyaye to sai mu dawo kasar Hausa sai mu ga wai in aka ce mutun yana wa iyayensa biyayya me yake musu in aka ce mutun yana kyautata wa iyaye wai da me yake musu har ya zamto an tattara wa'annan abubuwan an sanya su a cikin biyayya da kyautata wa iyaye to in ka zo sai ka ce ihsani wa iyaye shine yin waɗannan abubuwa Allah ya sa ana fuskantar karatun to wannan shine ka'idar al'adatu muhakkamatu al'adatu muhakkama yake cewa wasilatul arham da sadar da zumunci fa kullu ma yu'addu barran ko birran duk abinda aka dauke shi nagarta da kyautatawa ga iyaye wasilatan da duk abinda aka dauka sadar da zumunci ne fa huwa dakhilun fi zalika to ya shiga cikin karkashin wabil walidaini ihsana wa bidil qurba har zuwa karshe kun fuskanci ka'idar ko yanzu kaga kenan silatul arham ita ma sai a koma a ga me da me sadar da zumunci to shi ma sai a dauko shi sai a aiwatar da shi shi Allah yake nufi da sadar da zumunci a inda ya kawo maganar sadar da zumuncin bai iyakance ba wa kadhalika lafzul qabdi wal hirzu wa kadhalika lafzul qabdi wal hirzi wa alfazil uqudi kullaha yarji'u bihi ila urfin nas, haka ma lafazin alqabdu kamawa, wal hirz da hirzi, wa alfazin wa alfazil uqud da lafuzan didda ake wajen kulla yarjejeniya, kulla hadu wadannan yarji'u fihi ko yurja'u fihi, ana komawa a cikin waɗannan abubuwan ila urfin nasu zuwa ga al'adar mutane. Yanzu da aka ce ba za a yanke wa barawo hannu ba sai in abin da ya ɗauka ko ya sata ya sace shi ne a cikin hirzi, kawai abin da shari'a ta ce kenan. Ba za a yanke mai barawo, ba za a yanke wa barawo hannu ba ko da ya sace abin da ya kai rubu'u dinar, sai ya zama abin da ya satar a hirzi ya sace shi. Ina ne hirzi? Yanzu idan ka zo misali kana da container, sai mutum ya balle ya shiga ya ɗauka, yanzu wannan hirzi ne? Yana cikin hirzi? Yana cikin hirzi ko? Yawa, yanzu in ka zo ka ajiye abu a ƙofar gida, kan ka shiga gida ka fito sai wani ya zo ya ɗauke, hirzi ne nan? Ƙofar gida, to kaga Malam Bahaushe ya yarda cewa ƙofar gida ba hirzi ba ne. Amma kamar shago, kamar rumfa, kamar gida, kamar ɗaki, kamar kwantena, duk waɗannan hirzi ne ga na mutum. To idan ɓarawo ya je nan gurin ya sa hannu ya ɗauki abu ya sata, kuma abin da ya sata ya kai rubo dinar, to a ƙasar Hausa an yadda in mutum ɓarawo ya saci kaza a guri kaza, hirzi ne nan gurin na mutum mai kayan. In ya ɗauka a guri kaza ma hirzi ne na mai kaya. To a irin wannan yanayin in an kama ɓarawo kuma abin da ya sata ya kai rubo dinar, sai a yanke masa hannu. Wa alfazul uqud, haka lafuzzan yarjejeniya, a cinikayya ne, a auratayya ne, duk lafuzzan da ake amfani da su, na fata an gane. To dukkaninsu ana komawa a kan su ne, ana komawa zuwa ga al'adar mutane. Wa min hadha, daga irin wannan, idza amara hammalan, idan mutum ya umarci ya sa ɗan dako, wa nahawahu, da makamancin ɗan dako, bi amali shay'in, ya ce ya ayi masa wani abu, min gairi ijaratin, ba tare da sun yi ciniki ko sun wato sun yi tsada ba, falahu ujratu adatihi, to sai ya bashi ladan irin al'adarsu. Yanzu misali sai ka hau ɗan adidi sau, sai ka ce ya kai ka sharaɗa. Al'adar mutane ta gudana cewa dukkan mutane sun san in ɗan adidi sau ya ɗauke ka ya kai ka sharaɗa, ko ya kai ka bata, ko ya kai ka kasuwar rimi, naira ɗari ake bashi. Da haka kana tare shi sai ka ce kasuwar rimi, ya ce hau, baka ce nawa ba, bai ce kaza za ka bani ba. Yanzu kuna zuwa kasuwar rimi, ka ɗauko naira ɗari ka bashi ya yi. Al'adar mutane ta gudana in an kai ka kasuwar rimi ɗari ake bayarwa. Za a ga wani lokaci rashin yin tsadar, in aka je sai a yi ta artabu da ƴan adidi su sau, wani ma ya je homa kuɗinka ya ce Allah ya isa. Yanzu kaga in ya zama al'adar, yanzu in kuka je da shi naira ɗari ake bayarwa, sai ka ɗauko 80 ka bashi, yana da damar yayi magana. Duk wanda ka tare inda ka ce mai 80 za ka bashi, ƙila ba zai ɗauke ka ba. Yanzu al'ada ta tabbata ɗari ake kaiwa. To in ka je ka bashi ɗari ya ce a shi ba zai karɓi ɗari ba sai 120, ka ki ƙara masa, ka zalunce shi? Ka zalunce shi ba. An fahimta? Da haka idan ya zamanto akwai wani ƙwadago da sananne ne, al'ada ta gudana cewa idan mutum ya ma irin wannan ƙwadagon, ko da ba ku yi ciniki da shi ba, in ka ɗauki abu kaza ka bashi ka sallame shi ya yi daidai da abin nan ƙwadagonsa, to kaga irin wannan yanayin ya yi daidai in an yi haka. An gane wannan? To kaga wannan ita ma al'ada ce. Yanzu misali sai ka kai wa tela ɗinki, sai ka ce maka riga da wando ba aiki. Idan ya zamana ya gudana, al'ada ce idan ka kai wa tela riga da wando babu aiki, 1,500 ne misali, da ka kai masa sai baka yi ciniki ka ce da shi nawa ba, shi ma kuma bai ce kaza za ka bani ba. Yanzu ka zo karɓar ɗinkin ka, sai ka ɗauko 1,500 ka bashi, ko ya yi ƙorafi, to ƙorafinsa ba shi da hujja. Ba zai ce in ka ya ci ƙorafi ka ce to ai duk ko ina 1,500 ake bayarwa, to ba zai ce shi ai gaskiya shi ba 1,500 yake aikinsa ba, 2,000 ne. Bayan al'ada ta gudana, yanzu kaga shi ya zama daban daga cikin abin da yake faruwa a cikin gari. To yanzu kaga ko da shari'a kuka je gaban shari'a,
da wannan al'ada za a yi muku hukunci.
Yanzu kaga ba shari'a bace ta ce kudin hartin da wando 1,500 ko 2,000, ba shari'a bace, al'ada ce ta gudana, kowa ya sani. Da haka in ka zo ka sa mutum irin wannan aikin, koda ba ku yi ijara da shi ba, ka ɗauki wannan abin da al'adar gurin ta gudana ana ba wa duk wanda ya irin wannan aikin ya yi daidai. Kuna fuskanta wannan ka'idojin? Yawwa. Wa yadkhulu fi hadha, yana shiga cikin wannan ka'idar tasarruful insan, wato yin tasarrufin mutum fi mulki gairihi, a mulkin waninsa. Bari in baka misali. Aw wasti'malihi bi gairi idhnihi, ko yayi amfani da abun ba tare da izininsa ba. Na fata an gane. Yanzu misali, kawai sai wani yazo ya kafa mashin a nan, sai ga kuma wani yazo ya hau, tambayan me shi yayi? Na'am. Yanzu al'ada ta gudana in mutum yayi haka laifi yayi? Na'am. Me yayi laifi ba? Ai da wuya a hawo mutum mashin kawai, in dai ba yanzu misali duk muna nan haka, sai wani ya kafa mashin a can, sai wani ya je ya hau cikin masu sauraron karatu, yayi laifi? Amma ya nemi izinin mai mashin din. Al'ada ta gudana dan kayi amfani, kayi tasarrufi da mulkin wani. Yanzu misali, sai ka dauki fensurin na kusa da kai, an faɗi wata fa'ida, sai ka dauka ka rubuta, tambaye sa kai, kuma da ka gama sai na kusa da kai ce ni ma a ramun, sai ka mika a wancan. Yanzu tasarrufi kai a mulkin ka, kai tasarrufin, kayi tasarrufi a cikin mulkin wani. Amma a al'adar mu'amala da zamantakewa, al'ada ta karɓi wannan ko bata karɓa ba, shikenan kawai. An gane ko? Shine sai yake cewa tasarruful insan, yin tasarrufin mutum fi mulki gairihi, a cikin mulkin waninsa. Wasti imalihi, da yin amfani da abun wani, bi gairi idhnihi, ba da izininsa ba. Id jaratil adatu bidhalika, dan al'ada ta gudana akan irin haka. Sai ce wal musamaha, sannan akwai kauda kai da sassauci da yin afuwa akan irin waɗannan abubuwan. Sai ce kattarawuhi bi mirwa hati gairihi, kaman firfita da muhucin waninsa. Mai mufficin yana fifitawa, sai ya gaji sai ya aji, kana kusa da shi sai ka ɗauka ka fifita, kayi laifi? Al'ada ta gudana ana yin haka ko ba a yi? Shi ma mai shi din yana damuwa, dan me yasa ka ɗaukan masa mufici baka tambaye shi ba? Ina fata an gane. Sai ya ce wa daƙi babihi, ko ƙwanƙwasa ƙofar waninsa. Yanzu da izininsa ka ce za ka zo ka ƙwanƙwasa ma ƙofa, amma sai dai ya ji kana yana cikin gida ana ƙwanƙwasawa, wannan kofar mulkin ka ce ko mulkinsa? To yanzu al'ada ta gudana cewa dan mutum yana ciki ka ƙwanƙwasa masa kofa, in yazo baya jin cewa dan me yasa ka taba masa kofa. Kuna fahimtar ka'idar? Wa dukhuli mulkihi, ko shiga cikin mulkin wani. Yanzu misali, ainin kofar gidan wani ne da rumfa a kofar gidan, ko kawai sai ka ji rana ta yi rana ka zo wucewa, sai kawai ka shigo rumfar ka dan kana kadan tsaya, ko kuma ka zo wuce sai ruwa ya sako, sai ga wannan rufar sai ka zo ka fake, ka yi laifi? Da izinin mai rufar ka zo ka shiga? An gane ko? To wayannan din menene? Al'adu sun gudana cewa mutane suna karɓar irin wannan babu wata matsala. Walau lam yu'dhan fihi, koda ba a yi masa izinin ya shiga cikin gurin ba. Lijaryanil urfi bidhalika, dan al'adan mutane ta gudana akan yin haka. Kun fahimci ka'idar wal urfu ma'mulun bihi idha warada hukmun min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad, kenan akan wace ka'ida? Al'adatu muhakkamatun. An gane wannan ka'idar? Da haka kenan duk abin da yazo a shari'a, amma shari'a bata ce guda kaza ba, bata iyakance ba, bata ce sau kaza ba, bata ce ga irin yanayin da za a yi abun ba. To al'adar mutane sai ta gudana su a wajensu, in sun tashi wannan abin da shari'a ta ce a yi guda kaza suke yi, ko adadi kaza suke bayarwa, ko yanayi kaza suke yi. To anan tunda shari'a bata iyakance ba, bata kuma yi fashin baki game da yanda za a yi ba, al'adun mutane sai su fassara irin waɗannan umarce-umarcen da suka zo daga shari'a, wanda ba a yi musu ainihin wato abin nan ba. Ina fata an gane. To baiti na 29, mu'ajilul mahzuri qabala anihi
wai wanda ya gaggauta yin abin da aka hana kafin lokacinsa, wanda ya gaggawar yin abin da aka hana kafin lokacinsa, kad ba'a bil khusrani, to yanzu zai dawo da hasara ma'hirmanihi tare da haramta masa wannan abin. Wannan wata ka'ida ce shi ma, an gane ko? Wannan wata ka'ida ce, manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmani, ita ce ka'ida, ita zaka ja walayi. Zaka ga ma'ana kau hadha ma'ana qaulihim, wannan shine ma'anar fadin malamai, manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmani, wannan ita ce ka'idar. Manista ajala shay'an, wai wanda ya gaggauta yin abu, qabala awanihi, kafin lokacin yin abun, uqiba bihirmanihi, sai ai masa uquba ta hanyar haramta masa wannan abun. Na sha ba da wannan misali, yanzu aka zo abu aka ajiye, kawai yaro yana shigowa gida sai ya ga babansa ya siyo mangoro, kafin a dauka a bashi kawai sai je sa hannu. Na fata an gane, istajala shay'an qabala awanihi ko? Yanzu me yayi? Kafin awanihi, awanihi shine araba ce wani zo ga naka, sai ya mazo sai je sa hannu. Yanzu me za a yi masa? Uqiba bihirmanihi, yanzu sai a karbe na hannunsa, kuma sai a raba babu shi. Kuma wannan yana yi wa yara ciwo ko? Ba wani fada kawai, sai a ce kawo, tunda baka da hakuri kawo. In an karbe sai ya ga an raba, an ba kannansa da yayyensa, duk da mutanen gida kowa yana ci, kuma a ce ka kowa ya bashi. Wani sai ya ga daga nan ya sa kuka, haka ake so dama, ya ji ba daɗi, dan ya san wannan ɗabi'a da ya ba mai kyau bace, gobe kada ya sake ko? Yawa amin amin. Sai ya ce wa hadha amun, to wannan fa ba wai iya yara ake wa irin wannan hukuncin ba, wannan wani hukunci ne ga mamme fi a hakamin duniya da ake yi wa mutane shi a hukunce-hukunce na duniya wal akhirah da kuma lahira. Ma'ana anan duniya ana yi wa mutane irin wannan hukuncin na idan suka yi garajen yin abu kafin lokacinsa sai a yi musu uquba ta hanyar haramta musu abin. To haka kuma Allah yakan mu'amalanci bayansa da wannan ka'idar a lahira. Wa yadkhulu fihi masailu kathiratun, akwai mas'aloli, masailu kathiratin, akwai mas'aloli masu tarin yawa da suke shiga karkashin wannan ka'idar. Min ha, daga cikin abin da ke shiga wannan ka'idar, idza mata muwarrithihi, idza qatala kai ko, idza qatala muwarrithahu, idan mutum ya kashe wanda zai gada, ya matsu so yake ci gado, yayi hakuri wanda zai ci gadan nasa ya mutu sai ya kasa hakuri, sai ya debo haya kila suka kashe mahaifinsa, ko ya hada baki da wasu, ko ya sa babansa wani abinci sai baban ya ci ya mutu, aka gano cewa shi yawa babansa wannan dan baban ya mutu dan yayi maza a raba gado a bashi. Yanzu kaga inda yayi hakuri mahaifin ya rasu, cikin wanda za a bawa gado har da shi ko? To yanzu ista'jala shay'an qabala awanihi, yanzu yayi gaggawa da garajen yin abu kafin lokacinsa, to yanzu uqubar da shari'a ta ce ai masa, to shine ainihin wato awsalahu bi shay'in, ko kuma ya kashe wanda yayi wasiya yace a bashi wani abu. Misali mutum ne yace in ya mutu a cikin dukiyarsa a bawa na kaza, shi am to aw man awsalahu bi shay'in ko? Ko kuma mutum ya kashe wanda ya masa wasiya da wani abu. Misali wani ne ya ce idan ya mutu a cikin dukiyarsa a bawa na miliyan biyar, shi wanda aka ce a ba miliyan biyar sai ya yi gaggawa ya kasa hakurin shi wancan wanda ya yi wasiya ya mutu, sai ya san yanda ya kashe wancan dan in an zo a fitar masa da wasiyar sa miliyan biyar. An gane ko? Aw qatala al-abdul mudabbaru, ko kuma mutum ne yana da bawa, sai ya ce wa bawan idan na mutu na yanta ka, sai bawan yake ta jiran mai gidan nan nasa ya mutu dan ya zama yantacce, ya ga ba mai gidan nasa yayi jinkirin mutuwa, kawai cikin dare babu kowa, sai ya je murde, dama tsoho ne mai gidansa, sai ya murda wuyansa ya mutu. Ko kun fahimci wannan ka'idojin? To yanzu anan fa innahu wato aw qatala al-abdu al-mudabbaru sayyidahu, ko bawa mudabbar wanda aka ce in an mutu mai shi ya mutu ya zama da, sai shi ma ya kashe mai gidan nasa, fa innahu yuhramul mirat, farkon abin da za a yi kafin ma a hukunta shi sai a haramta masa gada. An gane ko? wal wasiyatu sai a haramta masa wasiyar, wal ituku sai a haramta masa yancin. Shikenan, an gane wannan ka'idar. Manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmanihi. An fahimta ko? Yanzu kaga mutum ya kashe wanda zai ci gadan sa, wace uquba za a yi masa? Na'am, a hara shi gado. Wanda ya kashe wanda ya yi wasiya, wanda ya yi wasiya yace a bashi wani abu sai ya kashe shi kafin ya mutu, me za a yi? Sai a hana shi wasiyar. Idan bawa mudabbar ya kashe mai gidansa dan ya samu yanci, shi ma sai a haramta masa wannan yancin. A ƙarƙashin wannan ka'idar, manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmani, wannan a duniya kenan.
Idan kuma kayan gadon misali an mutu amma a cikin magaran wani suka sata, sai a gano za a iya amfani da yanka magana ne game da kuɗi kafin a raba kuɗin, misali sai su
a wannan ka'idar ba, wannan ba zai shiga wannan ka'idar ba, sai dai a yi musu hukunci na sata kawai tunda suna da rabo a ciki. Wa minha, daga cikin wannan ka'idar dai, al mudalliqu fi maradi mautihi, mutum ne ya kwanta rashin lafiya kuma rashin lafiyar nan ya yanki kauna, ya tabbatar da wuya ya tashi, ko kuma ainihin rashin lafiyar zato mafi rinjaye nasa yana ganin ba zai tashi ba, kuma a cikin matansa baya son wata ta ci gadansa, kawai sai ya sake ta a cikin wannan halin rashin lafiyar. Kaga za ka iya amfani da wannan ka'idar, manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmani. Yanzu kaga da yayi hakuri ya bata, ina fata an gane, ko kafin lokacin ya sake ta, ko kuma yayi hakuri abinda Allah ya rubuta mata ta samu, to yanzu sai ya yi garaje, ko kuma kila ma yana halin kwanciyar ta riga shi mutuwa, ko duk zai iya yiwa. Amma yanzu sai ya sake ta a lokacin da yake rashin lafiyar da ya mutu a cikinta. Fa inna zawjatahu, to wannan matar da ya saki, tarithu minhu, za ta ci gadansa, walau kharajat min al-iddati, ko da ta gama idda, ba dai bakin ciki yayi ne yayi mata ba, to shari'a ta gano shi sai ta ci gada. Kun ga duk fa a ƙarƙashin wannan ka'idar, malamai za ka ga ka shiga cikin littafin fiqh duk ana faɗar irin wannan. To duk wannan ce ka'idar, manista'ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmani. Wa kadhalika fi ahkamil akhirah, haka ma mas'alar wannan ka'idar ana aiki da ita a cikin hukunce-hukuncen lahira. Sai malai ba da misali ce, famalla bisal harira fid dunya, duk wanda ya sanya tufafin alhariri a duniya, lam yalbasu fil akhirah, ba zai sa shi ba a lahira. Me yasa? Manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba. Yanzu kaga Allah zai halatta masa sa alhariri aina a lahira aljanna, sai ya garaje ya sa tun anan duniya. To yanzu uqubar da za a yi masa wancan na lahira ba zai sa shi ba. Wa man shariba al-khamra fi dunya, wanda ya sha giya a duniya, lam yashrabuhu fil akhirah, ba zai sha ba a lahira. Manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmani. Ina fata an gane. Yanzu da yayi hakuri ya bi Allah madaukakin sarki ya shiga aljanna, ai Allah madaukakin sarki ya ce zai abin nan, ko zai shagiya, ko yusqauna min rahiqin makhtum, Allah ta'ala ya ce zai shayar da yan aljanna giya, shine rahiq makhtum, wanda aka rufe murfin bakinta, mutum ne zai bare da kansa. Khitamuhu misk, Allah ya ce har karshen giyar kanshin almiski, mutum ya tun daga zubawa farko har ya gama sha kanshin almiski. Allah ya ce wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun, masu gasa to su yi gasa wajen shan giyar aljanna, ba shan giyar duniya ba. Da haka duk wanda yayi mankas da giya a duniya, to ba zai sha ta lahira ba. Hukuma da za a yi masa, manista ajala shay'an qabala awanihi uqiba bihirmanihi. Wa kama anna almutaajjila lilmahdhur, kaman yanda wanda ya gaggauta yin abin da aka hana, yu'aqabu bil hirman, ana yi masa uquba ta hanyar haramta masa wannan abin. To kuma faman taraka shay'an lillah, a ƙarƙashin wannan kuma duk wanda ya bar wani abu dan Allah, ta hawahu nafsuhu, da zuciyarsa tana son abin amma Allah ya ce kar ya yi, kuma ya haƙura, awadahu Allahu khairan min, Allah zai musanya masa wanda ya fi wannan alheri, fi duniya, a nan duniya, wal akhirah, da lahira. Kaji ka'idar Allah, ko shi bai yi garaje ba da aka ce kar ya sha sai ya hakura bai sha ba da aka ce kar ya yi sai ya hakura bai yi ba tare da cewa zuciyarsa tana so to yanzu anan sai aka ce Allah madaukakin sarki duk wanda ya bar wani abu dan shi Allah madaukakin sarki to Allah ta'ala zai musanya masa abin da yafi alheri fiye da wanda ya bari anan duniya da lahira sai ya ce fa man taraka ma'asi Allah duk wanda ya bar saban Allah wa nafsuhu tashtahihi alhalin zuciyarsa tana son wannan saban amma ya hakura ya bari awadahu Allah imanan fi kalbi Allah zai musanya masa wani imani a zuciyarsa wasa'atan da yalwa wan shirahan da hutun zuciya wa barakatan fi rizqihi da albarka a arzikinsa wa sihhatan fi badanihi da lafiya a jikinsa ma amalahu min thawabillah tare da abinda zai samu na ladan Allah alladhi la yaqdiru ala wasfihi wanda babu mai iya sifanta wannan ladan na Allah wallahu almusta'an Allah ka taimake mu to wannan shine ka'idar da muka karanta ta biyu man ta'ajjala shay'an man ista'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bihi rmani to sannan ka'idar mu ta farko ita ce wacce ce ma a ba ita ba yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan sai ka'ida ta biyu al'adatu muhakkamatun ka'ida ta uku fa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihi rmani Allah ya sa mu dace binne mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika